Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum mahabbul lalle nine naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar
assalamu alaikum jama'a Barka ku da warhaka Baba Yakubu Makiri ne zai gabatar muku da labarai na wannan safiyar ba da hantsi kamar yadda abokin aiki na ya faɗa ba Kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya ya amince bai daya a jiya asabar cewa bangarori masu yaki a ƙasar Siriya su fara aiwatar da shirin tsagaita wuta na faɗin ƙasar baki daya akalla kwanaki 30 kuma a cire shingaye da aka sa a wasu wurare ciki har da gabashin Guta Haɗin kan da kwamitin sulhun ya samu ya biyo bayan zazzafar tattaunawa da na kwanaki akan bullo da tsarin da Rasha za ta amince da shi. An cimma wannan matakin ne bisa kudirin da kasashen Sweden da Kuwait suka yi aiki a kansa har izuwa kada kuri'a. Wakilin Kuwait a Majalisar Dinkin Duniya Mansur Al-Utaibi ya ce mun san cewa wannan kudirin ba zai magance matsalolin kai kayan agaji da ake fama da shi a Siriya nan da nan ba sai dai muna ganin wannan alama ce ta samun nasara ya ce za iya fara aiwatar da wannan kudirin ya buƙaci bangarori masu yaki su tsagaita kisar kiyashi ba da bata lokaci ba akalla kwanaki 30 jere kuma su bada daman shiga da kayan taimako ga mabukata a kwashe waɗanda suke fama da tsananin ciwo da masu rauni sai dai wannan mataki baya aiki akan kungiyoyin ƴan ta'adda kamar su IS da Nusra Front ko kuma Al-Qaeda. Fadar White House ta rufe wasu bayanai da bakar tawada a cikin kasidar da ƴan Democrat a majalisa suka fitar akan zargin da bangaren Republican a majalisa suka yi cewa hukumar FBI tana amfani da ikonta na bincike ta yadda bai dace ba. ƴan Democrat sun fitar kasidar ce a jiya Asabar makwanni uku bayan da David Nunes ya shirya kasidar da ma'aikatan bangaren Republican a majalisa na wakilai suka tattara. Fitar da kasidar Democrat ya biyo bayan tattaunawa tsakanin hukumar FBI da babban mamban kwamitin tattara bayanan sirri na majalisar na huskan Democrat ne Adam Schiff mai wakiltar jihar California akan irin bayanai da ya kamata a fitar da su. Schiff shi ne ya rubuta kasidar Democrat a matsayin martani ga takardar da Nunes ya shirya da ke zargin hukumar FBI da ɓoye wasu bayanai da akan alakar Democrat da wani bincike mai adawa da takardun da aka yi amfani da su wurin samun izinin takardar sammaci daga tarayya domin bincike akan tsohon mai bada shawara ga kwamitin kamfe na Trump da ake kira Carter Page. Kimanin masu zanga-zanga 500 a manyan titunan birnin Tel Aviv na ƙasar Isra'ila a jiya Asabar ne suka bayyana adawarsu ga mayar da 'yan Afirka masu neman mafaka zuwa ƙasashensu waɗanda galibinsu sun fito ne daga ƙasashen Sudan da Eritrea. An gudanar da zanga-zanga ne a kudancin birnin Tel Aviv inda galibin mazauna wuri 'yan Afirka ne da suke shigowa birnin ta wata tashar motocin bas-bas da ke wurin. Sama da shekaru 12 an kiyasta ɗin Afirka 40,000 ne suka shiga ƙasar Isra'ila ba bisa ka'ida ba. A farkon wannan mako Isra'ila ta fara tsare ɗin Afirka da suke neman mafaka da suka kiyarda da taimakon kuɗi da Isra'ila za ta ba su domin ba su ƙwarin gwiwan komawa ƙasashensu wanda ya kai $300,000 kuma a ba su kuɗin jirgi zuwa ƙasashen nasu da ke nahiyar Afirka. Waɗanda suka ƙi tafiyar da za su iya huskantar ɗauri na sai ba ta gani. Tuni dai aka fara ɗaure waɗannan 'yan gudun hijira cikin wannan makon. Gwamnatin Isra'ila kuma tana ɗaukan waɗannan mutane ne a matsayin baƙin haure da suka shigo domin neman kuɗi amma ba neman su ake yi a kashe su kamar yadda suka bayyana ba. Amma wasu ‘yan ƙasar Isra’ila masu goyon bayan bakin haurin sun shiga cikin wannan zanga-zanga ta jiya Asabar tare da masu neman mafakar inda suka rike kwalaye masu rubutu cewa babu batun koran mutane saboda dukkaninmu ‘yan adamati. China ta maida martani cikin fushi a jiya Asabar akan sabbin takunkumai da aka dora wa Koriya ta Arewa, amma kuma ta ce tana kan bakanta na kokarin ganin an dakile shirin nuclear Pyongyang da kuma kira makamai masu cin dogon zango. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar a ranar Juma'a abin da ya kira takunkumai mafi girma.
So labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da masarar ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wannan ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba dokar zabe ne na Najeriya da ake ta janin jaka a kansa. Da farko dai hukumar zaben kasar ta fitar da tsarin yadda za ta gudanar da zaben amma kuma kwaram sai majalisar dokoki na kasa suka fitar da nasu. To sai dai fitar da wannan tsari nasu ya haifar da yamadi a cikin majalisar domin wasu suna cewa an sauya wannan tsarin zaben ne da wata manufa. Cikin masu irin wannan ra'ayi ko har da Sanata Abdullahi Adamu tsohon gwamnatin jihar Nasarawa domin ko ga abin da ya shaidawa Madina Dauda game da wannan batu.
Allah kawai san gobe abin da faru gobe. Amma abin da muke ciki yau ake yi da mu irin ka'idoji da aka shimfiɗa na samuwan doka da za ta yi amfani da shi ba abin da ya kamata ba. Domin babban abin kulawa a nan shi ne tsarin mulkin Najeriya ya faɗi a wurare daban-daban sashi daban-daban na tsarin mulkin kan wane ne ke da iko. Wani tsarin mulkin kasa ne ba shi iko na ya sa ranakun zaɓe cewa muke tsarin mulki ya bai wa hukumar zaɓe ne wannan iko. To aka zo aka ce akwai wani doka da za a yi mummuyi sai muka yi doka. Yau dokan nan bai dace da abinda ko bai daidai da abinda tsarin mulki kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanada ba. Wannan doka ba ta da amfani.
Ku dama ai masu yin doka ne ko?
Ai doka kana shi akwai ka'ida. Akwai doka da ka yi na tsari na gyaran abin da ke cikin kundin tsarin mulkin Najeriya constitution. In ka yi sai kai inda zai zama doka. Dokan da ke ƙasa wanda kowa ya sani tarjin da ya yi akan wane ne ke da ikon sa ranakun zaɓe shi ake son a yi wani abin da ke daban. Me ne ke wani daban? Su aine hukumar da ta fi gara ranakun zaɓe zaɓe ta faɗi ne tun kusan watan 11 na bara ba a yi wani abu a kai ba ana ta gunagunai irin na marasa son abin da ake son a yi daga cikinsu. Wato yawanci son zuciya ne kawai. Yau saura wata 11 na yi zaɓen nan farko kun sa yau kwana biyu mun sa wata 11 kawai saura yi zaɓen farko don shahidi ga wata zai yi wannan 14 ga wata. Shahidi ga Februari aka kasa. Yanzu ana son a canza ranaku da kuma tsarin zaɓen. Don me ake son lallai yanzu a yi wannan canji? To kuma na jin cewa akwai walakin. Akwai wani abu daban ba tsarkan zuciya ne ku zuwa ake amfani da shi domin aka wannan canji ake son na ainihin ranakun zaɓen nan ba da kuma wannan zuwa haɗa. Menene so nawa ake zaɓe a fara zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya? Yau aka fara? Menene aka gani lahanin yin haka? Wa aka gaya wa lahan da aka gani daga abubuwan da aka yi da mu? A'a an yi zaɓe na shekara ka zuga abin da ya haifa. Shekara ka zuga an yi ka zaɓe ka zaga abin da ya haifa. Shekara ka zaga abin da ya haifa bai kamata mu yi abin nan ba dan abu kaza. In mun yi kaza mun ga da abu kaza. bashi akai ba kuma ainihin report da aka kawo wanda aka bayyana aka za ka raraba mana shi kanshi wanda ke shugaban al'amarin bai sa hannu report din ba ba te maki bai sa hannu report din ba akalla akwai mutane hudu sanarci hudu ɗan kurdu wasa wanda aka raba wa kowa kina iya duba yanzu na ma ganin kai yanzu cikin dusan zage ke ga duraka adibo da mu a dole a yi shi yau dole a gama yau me ne sauri a cikin al'amarin nan abin da kuma na kasan nan baki daya kuma zaben nan shine ainihin zuciya na rayuwar demokradiyya idan akwai wani abu wanda yake muhimmi ake son a yi a ba da dama yadda ya kamata a tattauna yadda ya kamata a yi shawarwari yadda ya kamata a yi gane yadda ya kamata suna in an ga cewa dole akwai bukatar wannan sai a yi shi
to me shawara yanzu
shine a bar ainihin da yakin ta abin da abin kai ce kenan sun ba da kwanaki na zaku nan abin da ainihin zai yi
sai da dan majalisar wakilai honorable Timothy Simon Ngolu ya ce sun yi wannan sauyi ne ba da wata manufa ba shi ma ga abin da ya shaida wa Madina
wato majalisa bata canja komai ba haka yake tun lokacin zamanin Bilatus wato lokacin shugaba shagari lokacin marigayi Abiola haka aka yi zabubukan an fara ne daga kasa har zuwa sama in kin tuna a 1999 aka fara da zaben councilor aka je na local government aka zo state da house of assembly sai aka je na national assembly kafin aka yi na shugaban kasa wato wannan tsari ne wanda an saba yi tun lokacin da mun fara demokradiyyar mu Obasanjo ne yazo ya canja wannan abun a 19 a lokacin da yana nan a mulki yazo ya canja aka fara zaben shi na farko a 1999 da wannan tsarin da aka zo kuma second term nashi sai ya sa majalisa suka canja Allah ne dai kawai ya san abin da ya sa aka canja lokacin mu kuma a majalisa ba mu son demokradiyyar mu nan da take girma ta sabu da abin da ba bai yi daidai ba ya kamata a fara kun san a majalisa yanzu mu ma muna so ne INEC ta sake koma yin zabubuka kamar yadda da aka yi saboda masalolin da muke samu da State Independent Electoral Commission wanda ake zargi gwamnoni da yadda suke damfare abubuwa da sauransu yanzu mu mun sa ne a koma yadda yake mu a fara da mu a je gwamnoni sai a jo a karasa da shi shugaba gaba daya wato shugaban kasa kenan ban san menene yasa ana tsoron wannan tsarin ba wannan tsarin haka da ake yi lokacin da ake yin sa a da ba wanda ke tsoron sa yanzu kuma saboda siyasa ne ba mu sani ba amma ba da wani nufi majalisa ta yi wannan dokan ba da nufin demokradiyya din ne
sai dai Madina ta tambaye Santa Suleiman Nazifi shugaban kwamitin zabe shi ina ne hurumin majalisa ya tsaya kuma a ina ne na hukumar zabe ya tsaya game da wannan batu
to kamar yadda kika fadi fitar da ranar zabe wannan ya tattaru da aiki ne na wajen gudanar da zabe wato INEC hukumar gudanar da zabe su ne za su ba da ranar zabe amma salon zaben wane ne za a fara da shi ko waye za a kare da shi majalisa ne wanda su ne kundin tsari na ba da shawara wa yadda majalisa wa yadda hukumar zaben za ta gudanar da ayyukanta wanda ake kira Electoral Act majalisa ne take da wannan hurumin kuma majalisa a yau sun dauki matsaya a game da cewa su ga abin da suke bukata a matsayin ko shine cewa ai amince da matsayar da majalisar wakilai ta dauka kuma yau din da nayi tambaya suka ce su abin da suke bukata shine a amince da matsayar da majalisar wakilai suka yadda kuma haka akai
wannan gyaran ta zauna kenan
ba shakka kamar yadda kowa ya sani majalisa muna da yadda muke abubuwan mu yadda muke abubuwan mu shine yanzu da aka amince a wannan committee na concurrence da ake fadi committee na hadin gwiwa tsakanin majalisar wakilai da majalisar dattawa domin a gudanar da karshen kwaskwarima a kundin tsari na ma'aikatar gudanar da zabe to a wannan lokaci ne muka yaddedenuwa bayan mun yaddedenuwa za mu dawo da shi wa majalisa domin mu fada wa majalisa ga abin da muka yi mu kawo takarda da abin da ya faru mu kawo majalisa mu ce to ga abin da aka yanke hukunci majalisa kuma gaba daya zai ta rubuta takarda wa shugaban kasa cewa to ga abin da majalisar wakilai da majalisar dattawa suka amince shi kuma daga nan sai ya karbi wannan aikin wajen sa hannu ko kuma yadda ko kin yadda to wannan shine ana aka tsaya
idan yake yadda menene matakin da za a dauka
to hajjia yanzu ba mu sani ba ko zai yadda ko ba zai yadda ba so a jira a lokacin a gani hidima na demokradiya abu ne da ya shafi mutane da yawa kuma kamar yadda aka sani kowa na da hurumin sa kuma kowa na da aikin da ya dace mu a matsayin mu na ƴan majalisu mun yi namu bisa tsari da majalisa ta dauka wanda shine cewa tana sa a fara gudanar da zaben nan da majalisa a fara sannan a dawo majalisar jiha da gwamnati sannan a ƙarshe a koma a yi zaben shugaban ƙasa wanda kowa ya san cewa majalisa ta kammala wannan zai an aika wa shugaban ƙasa in ya amince to in bai amince ba kuma wani abu ne daban zai kuma a dawo sabon fagen yadda za a duba abu
shi ma dan majalisar wakilai daga jihar Katsina Honorable Ahmed Babbakaita ga abin da ya shaida wa Madinan game da wannan batu sai da Madinan ta tambaye shi dalilin da yasa suka yi wa wannan dokar zabe gyara
to na farko dai zan fara cewa wannan siyasa ce kuma siyasa ce wadda ta bullo daga bangaren adawa na jam'iyyar PDP da kuma wadansu wadanda ba su jin dadin jam'iyyar APC amma kuma ba saboda ita jam'iyyar ba saboda halayensu da kuma abubuwan da suke aikata ma al'ummomin su wadanda suka zabo su wannan sauyi da aka yi na zaben shugaban kasa kamar yadda nace da farko siyasa ce ana nema a cimma wata manufa ne wadanda ba su taka rawar gani ba a cikin jam'iyyar adawa za su iya samun gurbi in sun hita daga cikin jam'iyyar ta PDP ta APC ana kama ana jawurcin ƴan siyasa ne wadanda za su koma domin a fasat jam'iyyar APC wannan shine makasudin wannan abin nan din ba kowa ne jiya a zauren majalisa yake ciki ba yake cikin zauren saboda akwai magana kasayin kuɗi na shekarar 2018 wanda kuma kowane komiti suna can suna aikace waɗansu ko can ma ba su shugowa kuma akwai masaniya cewa an aika text message an aika ma membobi wanda mafi akaran sarin su MPDP ne domin su zo su tabbatar da cewa wannan electoral act wannan kwaskwarima da ake so a yi ma wannan abin nan din dokar zabe an yi shi amma mu je ga gundarin ita maganar zaben
kana nufin ku yawancin ku na ƴan majalisar wakilan nan an muku zamba ne cikin aminci kenan
kwarai da gaske sai zauren majalisa ni kaina na shiga amma kuma na fita saboda ina da aikin komiti na kasayin kuɗi wanda an ba mu kwanaki aka ce kowa yana so ya gama saboda haka yanzu diwancin committee chairman da ƴan committee din suna can wurin aikace wannan kasafin kuɗi in ba cin haka da babu yadda za a irin wannan abun ya kawo ya zo zauren majalisa har ma ya wuce na hurko kenan na biyu shine babu wannan karashi akai daga baya akwai san zuciya ne a ciki so wannan kenan to amma idan mu je ga gundarin abinda suke so su cimma wannan abun kusan mu muka dauki wuka muka daba mu kanmu Buhari wanda shine ake hari a maganar zabe na 2019 dama can da ƴan majalisa da sanatoci su ne suka ci amfanin shugaban kasa yawancin mu ba shi ci gaje mu mun muka ci gaje shi saboda haka dan Najeriya wanda yake yadda da General Muhammadu Buhari da kasaya zaben shi na ƙarshe da kasashi na hurku da kasashi ko ma ya zaka juya shi in yana son General Muhammadu Buhari zai zabe shi
to da yake lokaci ya daga mun hannu tilas mu tsaya amma akwai batutuwa dama ta bai bayyana wannan batun da farko dai shin wai su ake jin tsoron tsarin da hukumar zabe ta shirya na gudanar da zaben tun farko kuma shin wai menene fa'ida ko kuma rashin fa'idan sauye wannan tsarin kuma shin sauye wannan tsarin na iya sauye sakamakon zabe waɗannan da ma wasu batutuwa suna cikin abin da za mu yi ƙoƙarin dubawa a wani lokaci nan gaba yanzu a madadin wakilin tamu Madina Dauda da bakinta sai Julie Gresham da ta yi sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman.
ranar 19 ga watan Fabrairu 2018 rana ce da al'umma garin Dauci dake karamar hukumar Busari za su manta da ita ba sakamakon kasancewa rana ta farko da yan kungiyar Boko Haram suka kutsa wannan gari suka kuma kwashe wasu dalibai hade daga cikin makarantun kwana na mata dake cikin wannan gari wanda har zuwa wannan lokaci ba san yawan adadin daliban da aka kwashe ba tun daga wancan lokacin ne dai aka dinga samun alƙaluma masu karo da juna daga wajen hukumomi daban-daban rundunar sojan kasar bata fidda wata sanarwa ba tun daga wancan lokacin har zuwa rana mai kamar ta yau game da sace waɗannan dalibai sai dai gwamnatin jihar Yobin ta fidda wata sanarwa a baya-baya inda ta bayyana cewa rundunar sojan kasar ta samu nasarar kubuto da dukkanin waɗannan dalibai amma ta bayyana cewa guda 50 ne suka bace wanda kuma rundunar sojan kasar ta samu kubuto da su baki daya wanda har ma aka yi wa iyayen alƙawarin cewa za a mika musu iyayen su a ranar Alhamis din da ta gabata sai dai daga bisani gwamnatin jihar Yobin Alhaji Ibrahim Gaidam ya bige nema da baiwa waɗannan mutanen hakuri da ma nuna rashin tabbas ko ya Allah an sace ma waɗannan daliban ne na dai kasance cikin rukunin yan jaridu na farko da muka zarci wannan garin a ranar Alhamis na neman jin zahirin abin da ya wakana
yanzu karfe 3:15 kuma zakai muna shiga cikin garin da cike nan da kuma jama'a na cigaba da walwalade ina ganin jama'a hannu hagu da dama wana cigaba da gudanar da harkokin sa irin na yau da kullum ga jirgi kuma yana yawo sama
sai
wannan ranar ne ma gwamnatin jihar Yobin Alhaji Ibrahim Gaidam ya zarci al'umman wannan gari wanda har ma ya so mai masa jawabi yana mai cewa
maza da mata da iyayen yara gaba da assalamu alaikum ganin mu adabci a cikin ku yau ba dan komai ba saboda abin da ya faru a Gamwan Secondary School Dabci abin da ya sa bamu zo jiya ba mun samu labari cewa sojojin suna aiki jirgin sama suna aiki karmu madan muna zuwa don a ce ko Boko Haram ne su jefa mana bom muka dauki lokaci sai yawo ne Allah ya kawo mu to abin da ya sa muka zo muna so mu zo mu yi bayani ne wannan musifa ce Allah ya yi ko mana in Allah zai abin sa baya shawara ko kana so ko baka so da dadi ne ba dadi sai ya soka maka to lallalle wannan abin da ya faru a lokacin da yaran Boko Haram din suka shigo cikin garin Dabci labarin da nake da shi sun fara harbi a wajen police station wajen yan sanda kenan to daga jin karan bindiga duk mutanen da yake cikin garin nan kowa ya gudu sai dai wanda ya gaji sosai mai yiwuwa baya iya tashi mai yiwuwa an bar su a gidajen su sun gudu ba yanayin haka din ko akwai yayan ku a cikin ba da musu zo gidan naku tunda kuma kowa ya gudu to yanzu har yanzu ba mu da tabbaci cewa waɗannan yara sun tafi da ƴan matan nan ba mu da tabbaci har yanzu ana tafi mu yi ta addu'a da yake yanzu sojojin nan suna ta bin su Allah ya bayyana su addu'a za mu yi ba abin da za mu yi ba za mu tabbatar cewa sun bata ba ko sun tafi da su ba kawai dai yanzu za mu ci gaba da addu'a kuma za mu ci gaba da cikiya iyaye su yi addu'a mu ma a gwamnatin can can ba mu zauna ba wallahi ba wani baccin kirki da muke cin wannan abin da ya faru a ja yi addu'a kar a yi kuka da yawa Allah ya bayyana su.
Da alamu dai wannan jawabi bai gamsar da wasu iyayen yaran ba wanda suka dinga nuna fushi su kamar haka. Sai dai wasu daga cikin mazauna wannan gari na Dabci sun ce sun ga waɗannan motoci ɗauke da waɗannan yara yayin da yaran ke ta kuka a cikin waɗannan motoci amma babu wani taimako da suka samu don su kansu ba yadda suka iya.
Sunana Abdullahi.
Kai mazaunin wannan
gari? Jimina
eh. Yawwa, to yi mana bayani abin da ya faru.
Ka ga shagona nan. Ranar Litinin kamar misalin ƙarfe 6:30 haka mun yi alwala za mu yi sallah. To wannan layin da kake gani. Sau sai muka ga filos kaman guda 8 haka sun fito. To bayan nan biyu suka yi haka wasu suka yi nan da irin kantan nan katuwa wasu kuma sai suka shiga cikin wannan layin haka har can cikin gari. To daga bisani dai aka fara harbe-harbe nan mu duk muka gudu muka watse wasu suka shiga cikin gida da sauransu haka. Daga baya sai muka ji labarin cewa yaran da suke cikin makarantar nan suna ta ihu haka wasu sun yi cikin gari cikin daji wasu kuma an dora su a mota haka su wannan yan ta'addan sun dora su sun yi haka da su.
Wanne motoci ne?
Akwai irin hilos haka da kuma irin tata din nan katuwa.
Motocin za su kai nawa ne ka gani da idanunka?
Gaskiya dai ni akalla na ga za su kai kaman 9.
A ran Laraba ne dai mai baiwa gwamnatin jihar shawara kan harkokin yaɗa labarai wato Alhaji Abdullahi Bego ya fidda wata sanarwa wanda ya shaida al'umman jihar cewa rundunar sojan kasar ta samu nasarar kubuto da waɗannan dalibai da yan kungiyar Boko Haram suka sace a ranar Litinin din da ta gabata. Wanda daga bisani yana mai agwagon al'umman jihar da ma iyayen yaran da aka ba su wannan sanarwa bisa hujjar cewa bayanan da suka samu kenan da farko, amma kuma suka fahimci cewa wannan batu ba gaskiya bane. Da haka suka ga ya dace su fito don neman akwon al'umman jihar Yobe game da wancan bayanan da suka bayar tun farko. Wannan lamari ya jefa mutane cikin rudani na ganin cewa ba shine karo na farko ba da ake samun irin wannan matsala, musamman na bada bayani wanda kullu lokacin da aka sace ɗan matan makarantar nan na garin Chibok an samu irin wannan rudani tsakanin hukumomin tsaro da iyayen yaran, yayin da hukumomin tsaro a wancan lokacin suka bada sanarwar cewa sun koto da dukkanin ɗaliban da aka sace wanda kuma daga baya suka karanta kansu da kansu. Wannan batu da ya zama tamkar almara ya sake jefa al'umman wannan jiha cikin wani hali, ganin cewa ta ministan ma'aikatar yaɗa labarai na Najeriya Alhaji Lai Muhammad tare da karamar ministan harkokin waje wato Hajiya Khadija Abubakar Abba Ibrahim sun ziyarci wannan makarantar bisa umarnin da shugaban kasa ya basu. Sai dai ministan yaɗa labaran ya shirya manema labarai cewa har yanzu ne suna kokarin bincika adadin ɗaliban da aka sace ne, amma yanzu ba za su ce ga adadin ɗaliban ba.
What we can say clearly now is that we have not been able to establish how many people were abducted. What we know for a fact now is that we cannot account for some students. But since 2 days ago, students have also been reporting back to school.
Yace abinda zamu ce anan a zahirance shine ba za mu iya fadin tabbatar da cewa ga adadin yawan ɗaliban da aka sace ba. Abinda muka sani a gaskiya anan shine ba za mu iya bayyana adadin wasu ɗaliban ba, amma tun kwanaki biyu da suka gabata wasu ɗaliban suna dawowa da kansu. Muna da bayanan cewa wasu daga cikin su suna buga waya daga inda suke samun mafaka, amma idan al'amura suka daidaita za mu yi kokarin gaya muku abinda ake ciki. Ku yi hakuri ku ba mu 'yan kwanaki biyu, za mu faɗa muku duk abinda ake ciki.
Give us a few more days please.
Na dai shiga daga cikin wannan makaranta na kuma zaga ɗakunan kwanar waɗannan ɗalibai, ina da ganewa iyalan kayayyakin waɗannan ɗalibai.
Yawa yanzu haka nan ina cikin ɗaya daga cikin ɗakunan kwanan waɗannan ɗalibai, waɗannan ɗin ma babu komi abinda za ka gani sai kayan waɗannan ɗalibai da gadaje da dai sauran kayan sakawansu, amma babu mutum ko da guda illa kayayyakinsu da za ka san kuma sun gudu ne sun bari saboda tsoron wannan abin da ya ko kuma fargabin wannan abin da ya faru.
Na kuma samu zanta da wasu iyayen da aka sace ƴaƴan nasu, inda na tambaye su ko ya suke ci game da irin wannan kwangwabakan baya da gwamnatin ke yi game da batun ƴaƴan nasu. Ga dai abin da wasu suke cewa.
Amina mi ne goro.
Kana da ƴaƴa cikin waɗannan
wani? Akwai ina da yarinya.
Shekarun su zai kai nawa?
25.
Tana aji nawa?
Tana JS3.
Yanzu an gano ta ne ko kuma har yanzu ba gano ta?
Ba gano ta ba yanzu.
To ya kake ji game da wannan lamari, ganin cewa da farko an ce to waɗannan mata, kuma yanzu an za an ce ba ma ɗebe su ba?
So sai sun faɗa haka, mu yanzu ba wani hali dai kawai dai ga mun shiga hali alhamdulillah. Sai da mai ta addu'a Ubangiji Allah ya bayyana mana su.
Ya kuke ji game da cewa gwamnati ta bada nasara kuma gwamnati ta janye?
Shine ta je duk ita ta yi, akwai siyasa ne kawai a cikin.
Wani ne siyasa?
To siyasa ɗin sun ce sun samu kuma sun gaya mana daga baya, kuma mun zo shi da kansa ya ce mu zo mu karɓi 'yan matan da muka zo kuma ya nuna mana babu.
Shi wa kenan?
Shi gwamna. Jiya da daddare an ce an samu yaran nan a gaidan za a kawo mana su yau. Daga ƙarshe gwamnati ta zo ta ƙaryata wannan abin akan cewar ba a samu kowa ba. To wannan abin da me yayi kama?
To shi ne abin da ya sa ku yin bore?
A'a, ba bore ba ne. Duk wanda ka same shi yana cikin wuta, ka kunna masa wuta, yana rana, ka kunna masa wuta a gabansa, kaga zai ji zafi ai. Maimakon su yi cooling station na mutane, a'a muna bincike. Wannan abin da ake gaya muku ba haka ba ne. Sai suka ce wai kwata-kwata ma babu labarin an ɗauki yaran nan. Kaga wannan abin da me yayi kama? Abin da muna jin kukansu an fita da su. Waɗansu sun kwace a cikinsu sun gudu. Gwamnati kwana biyu muna jira ta bamu bayani akan yaran nan.
Akwai 'yarta a ciki dai?
Akwai 'yata a ciki.
Me sunanta?
Sunanta Zare Girema.
Da shekarunta nawa?
Shekarunta 13.
Kamar ta kai aji nawa? Tana aji nawa?
Tana a JS1 ne.
Batun wannan ɗalibai dai a iya cewa ya sake bisa ganin tunanin al'umma, musamman ma na shirya arewa maso gabacin ƙasa, da ke ganin cewa alamuna sun soma sauyawa na batun kawo ƙarshen 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram da gwamnatin ƙasar ke ci gaba da fafutuka a kai. Haruna Daudabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin nagari na kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.